Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A washarif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Talata 20 ga watan Fabrairu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai.
Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya saka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari.
Kanan labaran kenan a cikin shirin na yanzu. Za ku je da ofishin babban mai shari'a jihar Kano a arewacin Najeriya ya kudir aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da ya sa wani alƙalin babban kotun shari'ar musulunci a jihar ta Kano ya ba da umarnin sakin matashiya Murja Kunya da aka zarga da yaɗa bidali a kafar sadarwar zamani da hukumar Hizba ta gurfanar a gaban kulliya.
An kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14-15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta nemi tana son ta karba abin.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani kamar kotu safiyar Talata. Yau ma muna tafe da shirin tsakan mai wuya tare da Aliyu Mustafa Sokoto. Amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. Sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza, yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya wuce mutum 29,000. Sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari a Khan Yunis a jiya Litinin, wato birni mafi girma a kudancin Gaza, yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farmaki a birnin Rafa da ke kusa, inda Falastinawa miliyan 1,500 saka fake a ungwabza fada a ciki da wajen asibitin Nasir da ke birnin Khan Yunis, wanda hukumar lafiya ta duniya ta ce baya aiki a yanzu. Ofishin kula da ayyukan jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya ce ana ci gaba da tattaunawa akan kwashe sauran marasa lafiyar da suka rage a asibitin. Akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirginsu a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin, bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen, a cewar rundunar sojan Amurka. Tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba, ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza. Amma harin baya-bayan nan shi yafi muni. Rundunar sojan Amurka ta tsakiya ta faɗi cewa wani makami mai linzami guda ya taba jirgin ruwan Ruby ma, inda ya haddasa barna har sai da ma'aikatan jirgin suka kira wayar neman dauki. Jirgin na Ruby ma yana tafiya ne dauke da tutar Belize, amma wanda ya yi masa rajista yana Birtaniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗi cewa yana duba yiwuwar sanyawa Rasha ƙarin takunkumi biyo bayan mutuwar madubin 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da aka tsare a gidan yari. Mun riga mun sanya takunkumi, amma Amurka na duba wasu matakan, abinda Biden ya faɗawa manema labarai kenan a fadar White House. Tuni dama ya zargi shugaban Rasha Vladimir Putin da 'yan barandansa da hannu a mutuwar Navalny a makon da ya wuce. Mutuwar Navalny dai na zuwa ne a daidai lokacin da Biden ke kokarin ganin majalisar dokokin Amurka ta amince da kudirin kudin tallafi na dala biliyan 95 don kasashen Ukraine, Israel da Taiwan, yayin da ƴan adawa da yawa daga jam'iyyar Republican a majalisar ba sa goyen bayan kudirin.
An jima kadamarin za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu garzaya da ku ta daba tumbin giwa wato jihar Kano a Najeriya. Inda ofishin babban mai shari'ar jihar ya kuduri aniyar kaddamar da bincike domin gano dalilin da yasa wani alƙalin babbar kotun shari'a musulunci a jihar ya bada umarnin sakin matashiya murjiya kunya. Kamar dai da za ku ji ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuriya aiko mana daga Kano.
A ranar Talata makon jiya ne hukumar ta Hizba ta gurfanar da murja kunya a gaban babbar kotun shari'ar musulunci ta Kano bayan da jami'an hukumar suka damke ta yunkurin jefa ɗan mata cikin harkokin karuwanci, shigar tufafi da kalaman rashin da'a da kuma yaɗa zantukan batsa ta cikin kafofin sadarwa na zamani na daga cikin laifukan da ake tuhumar murja kunya da aikatawa. Wanda yake ta musanta dukkanin su a gaban kotun, al'amuran da ya sanya kotun ta yi umarni a miƙa ta gidan gyaran hali zuwa ranar Talata nan gabanin ta saurari bukatar neman belin da lauyoyin murja suka gabatar mata. To amma a cikin ƙarshen mako sai kwatsam labari ya bayyana cewa jami'an kula da gyaran halin na Kano sun saki murja kunya, al'amuran da ya tada ƙura a tsakanin al'umma. Sai dai misbahu lawan kofar Nasarawa da ke zaman kakakin hukumar kula da gyaran hali ta Najeriya reshen jihar Kano na cewa
mu ban ba da ita ƙarshen mako, mun ba da ita a ranar Alhamis, wanda ranar Alhamis zai kama 15 ga wata, an kawo ta 13 ga wata a gidanmu ta kwanan 14, 15 ga wata kuma kotun da ta kawo ta ta nemi tana son ta karba abata, saboda haka muka danka mata, kaga mu ajiya ce gare mu.
Yanzu menene masaniyar ku dangane da inda murja take?
To mu dai mun ba da ita murja kuma ta tafi misali ko tana gidanta ne ko makamantan su misali, amma da a ce hukunci akai mata to da murja mu muka san cewar ga matsayin ta ga inda zamu aje ta.
Wannan lamari dai ya sanya wasu na zargin cewa akwai alamun hannun gwamnati a cikin sa, amma kwamishinan yaɗa labarai na gwamnatin Kano Baba Halilu Danci ya musanta.
Ba shakka tana cikin gidan gyaran hali, amma a cikin wannan sai kuma wadansu suka yi petition a wata security agency din, so su kuma suna bincike kaida idan ana bincike ko wata ko mutum yana cikin gidan hali ko ina a gaice shi ko a neme shi, amma kamar natan ka tana cikin gidan hali ne ba za a izo kai tsaye su ce mata a ba su ita ba, dole sai sun koma ta hannun kotu da ta ba wai sakin ta aka yi ya haka ba.
Me matsayar gwamnati game da wannan batu na murja tun da har ma an fara zargin ƴan siyasa wala Allah jami'an gwamnati?
Shi matsayin gwamnati ma saboda kawai dai ta wayar da kan mutane cewa ga abin da ake ciki, saboda akwai ƴan hamayya da suke zuwa suke yi wa gwamnati bakin fenti tuna abin na kotu, wannan ba gwamnati a ciki.
Kamar kwamishina na cewa ko miskala zarcin gwamnati ba ta da sha'awa game da wannan batu na murja?
Gwamnati sha'awar ta shine cewa ba ta shiga cikin harkar shari'a ba.
Amma da ta damu da zancen murja kenan.
Ah, wai da ku ne da zancen murja ita da mu da kowace al'umma.
Daga cikin tambayoyin da al'umma ke yi shine ko alkali na iya bada belin wanda ake tuhuma gabanin ya kammala nazarin takardun neman belin sa da lauyoyi suka gabatar ma kotu. Baba Jibo Ibrahim shine kwakakin kotunan Kano.
To wannan shine abin da muke so mu gano, akwai abin da yana da wata madogara da hakan ta faru, idan akwai madogara ta fuskar shari'a shikenan ya wanke kansa, idan babu to kuma sauran mataki kuma ya rage ga yanda ainihin ita wato hukumar dauka da ladabtar da ma'aikatan shari'a za ta gudanar da aikin ta kansa.
Daga karfe 9 na safiyar yau Talata nan ce zuwa kowane lokaci ake sa ran kotun za ta zauna akan wannan batu, kuma abin jira a gani shine ko murja kunya za ta bayyana a zauren kotun, kuma kila a wannan lokaci ne duniya za ta san makomar wannan beli nata mai cike da rudani. Mahmud Ibrahim Kuri, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla, an gaida Mahmud Ibrahim Kuri. Masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya ƙara sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Yanzu ga muryar ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya.
A jamhuriyar Nijar, kungiyar alkalan shari'a ta Saman ta mai da martani bayan da shugaban hukumar yaki da cin hanci ta Koldev ya ayyana shirin karbar wasu takardun binciken almundahana daga hannun mashara'antar kasar. Kungiyar ta ce wannan wata alama ce da ke fayyace yunkurin yi wa harkokin shari'a katsalanda. Wakilin muryar Amurka Salamu Mana Barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Da yake jaddada aniyar yaki da mahaddama dukiyar kasa jim kadan bayan wata ganawa da janar Abdurrahman Chani a fadarsa a yammacin Juma'a 16 ga watan Fabrairu, shugaban hukumar Koldev Colonel Abdul Wahid Jibo ya bayyana cewa takardun mafi yawancin kes-kes din da ƴan kasa ke jiran ganin an maida hankali kansu na hannun masharantu. Sai dai a dokance hukumar ta sa ba ta da hurumin kula da waɗannan takardu, dalili kenan za su fara duba hanyoyin da za su ba su damar samun sukuni da ikon mayar da waɗannan kes-kes a hannun Koldev ta yadda hukumar za ta gudanar da bincike a kansu.
On est en train de faire tout pour prendre toutes les mesures légales pour pouvoir récupérer ces dossiers et les traiter.
Waɗannan kalamai ba su yi wa kungiyar alkalai ta saman dadi ba, saboda haka kungiyar ta fitar da sanarwa don mayar da martani kan abinda ta kira yunkurin hada rikici a tsakanin bangaren zartarwa da na shari'a, kamar yadda za a ji daga bakin mai shari'a Musa Muhammadu Jigo a kungiyar Saman.
Wannan magana ce wadda take idan aka aiwatar da ita tana dauke da hadurra masu yawa dangantaka da abin da ya shahi bangaren shari'a, kuma magana ce wadda take tana da hadarin ta sa bangaren shari'a da bangaren zartarwa su ga lihin juna.
Asali ma wannan al'amari na kama da yunkurin shiga gonar masharanta a kasar da aka yi alwashin mutunta yarjejeniyoyin kasa da kasa a cewar Saman. Mai shari'a Nani Sule Abubakar Sidiku shine mataimakin babban sakataren kungiyar na kasa.
Rabuwa tsakanin mulki wanda ake ce masa separation of power a cikin yanayi na demokarasiya ko kuma yanayi na mulkin doka, shari'a ita kadai take da hurumin da za ta gurfanar da mutum gabanta domin ta tabbatar da cewa laihin da ake tuhuma shari'a ya aikata ko bai aikata ba. To cewa da shi shugaban Koldev bai yi cewa za su amso dosai daga gaban shari'a su zo su mai da wani suto wani ba karamin katsalan nan bane.
Wato kungiyar dai ta umarci ƴaƴanta da su gaggauta ficewa daga hukumar ta Koldev don kaucewa ba da gudunmuwa wajen yi wa doka karan tsaye.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To masu sauraro kada dai a shagali, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC din akan mitoci 1622 da kuma 31. Yanzu sai a gyara zama a saurari shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Jama'a, barkanku da wannan lokaci, barkanku da saduwarmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar, Janar Abdulrahman Chiani, ya fito fili balo-balo yana zargin shugaban Najeriya Ahmed Bola Tinubu da wasu shugabanni na kasashen Afirka ta Yamma kan wahalhalun da mutanen Nijar suke fama da shi, wanda kuma ya ce suna yi don su faranta wa ƙasar Faransa. Idan kana sauraron irin kalaman da ke fitowa daga bakin Janar Abdulrahman Chiani a kwanakin nan, za ka gane cewa cece-kucen da ke gudana tsakanin ECOWAS da Nijar a sanadin juyin mulkin watan Yulin shekarar da ta gabata da shi Chiani din ya jagoranta. Fadan ya tashi daga tsakanin ECOWAS da Nijar ya koma fada ne na fatar baki ga dangantaka tsakanin Nijar da Najeriya, duk da cewa ECOWAS hukuma ko kuma kungiya ce da ke da kasashe 15 a cikinta. A duk lokacin da ya samu sarari, Janar Abdulrahman Chiani baya wata-wata wajen fitowa balo-balo yana zargin Najeriya da shugabanta, abin har ya kai yanzu maganganun nashi da Bola Tinubu sun koma kama tsakanin shi da shi ne kawai.
Kun ka ɗauki Tinubu, ribin ya kai Faransa ita ta ba shi iko. Bai wakala ga Allah ba ya san ɗan Najeriya su sun ka ba shi iko. Sai ya dibi, sai ya gallaza mu Niger, ya bi umurnin Faransa, sa'annan zai samu ya zamna cikin karagashi.
Wannan kalamai suna fitowa a cikin wata hira da aka yi da shi Janar Chiani ne kwanakin ba a Yamai. To mun ji ta bakin shi shugaban Nijar din. To su ɗan Nijar din me suke cewa game da fitar Nijar daga ECOWAS?
Sunana Malam Sule Umaru, shugaban ƙungiyar farafula wadda ake cema Forum for Citoyenneté Responsable. Lallai wannan yunkuri abu ne wanda zai kawo ma ƙasashensu matsaloli. Sabili da in ka diba waɗannan ƙasashe guda uku
wato duk cikin kasa ECOWAS, duk cikin kasashen sadiyawo su ne baya ga tattalin arziki. Don haka yau su da abaya din su ce sun yi ta cikin wannan haɗin gwiwa da an kai na neman ci gaban kasashen sadiyawo, wato mai da kasashen su baya ne. Idan ka diba waɗannan kasashe banda suna sahun baya, yau suna da matsalolin tsaron ƙasa, suna da matsaloli da makwabtansu da dama. Idan ka ɗauka musamman Niger, wato idan ta yi ta sadiyawo, bayan can ga matsaloli da kasashe kamar su Alje, nan Benin da Nigeria kenan sun yanke hulɗa kenan. To su waɗannan kasashe Niger, Mali da Burkina ba su da tekun Maliya, ba su iyaka da teku, kenan kaga samun daman fita da kai da kawo da sauran kasashe musamman kasashen Turai. Don haka tsaka mai wuya ce yau suka ƙara sa ƙasar mu wani ƙaimi ne aka ƙara sa talakawa, saboda su talakawa su ne za su ji matsala babba.
Haka ne, to maganar fitan Niger da Mali da Burkina Faso daga wannan kungiya ta sai da yawo shi ne babban batun da wannan shiri na yau zai ci gaba da dubawa kuma ga dandano.
Wanga mataki da aka ɗauka, ni ga nawa gani wa'anga mahukunta na Niger an sa su cikin kuskure ne, saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda, lahiya nan ita da Faransa, ambasadikin Faransa yana can. Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata ƙasa, ba su da wani takunkumi da ke gare su. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin wanga kuskure, babban kuskure ne wanga, babban matsala ce muka saka muka sun cika mu ciki. Kinin wanga sojawan, wanga abu da suka yi wanda ya sa su wallahi ba masoyin Nishar bane ba.
Duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kin su mamaye, babu daji za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi. Wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka, ai za ka hiddata sai ka ce ha Faransa zo ka kai mini don soje bakin bodar Niger ka tattale mu ɗan ta'adda daga Najeriya suka sakuwa.
Kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya, presidentin Najeriya presidentin sai da yawo ne. Abun da ya yi da sunan sai da yawo a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne ya yi magana, ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba. Tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar, daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mani shi.
Haka ne, yanzu bari mu kutsa cikin muhawarar mu ta yau, wacce wakilin mu na birnin ya mai Sule Mumuni Barma ya shirya mana tsakanin wasu gigan 'yan siyasa guda biyu, wanda kowannensu ya taba tsaya har takarar shugaban kasa na Niger din. Ina muku magana Alhaji Tahiru Gimba da kuma Intini Kar Alasan. A wannan tattaunawa ta yau, shi Tahiru Gimba ya ce ai ECOWAS ko sai da yawo ba sa da hurumin cewa za su horar da wata kasa, domin ita sai da yawo din nan ai kungiya ce ta haramun, wacce wasu tsofaffin shugabannin kasashen Afirka da ta hanyar bindiga suka zo kan mulki suka kafa ta.
Ita sai da yawo ke da gani su ne da sun gaji wannan mulki sun kara a cikin ran da aka kawo ta. Yakubu Gawanki da kanshi na san shi wanda sanka don mini sata mai bayan layawa gidan shi. Sai da yawo kinan Yakubu Gawanki Lagos an kawo ta inda sun suna kenan.
Ana yi tar da 75
shi ma general ne mai juyin mulki. Sai da kwanciyar lieutenant colonel na Niger, Lamizana yana general na wata waltata zan Burkina, Musa Traore yana general na Mali, Kirinku na Benin, wani taya kwanan ne shi ma a wani taya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na Murtani. To an ka diba wa an ka tambaya wani mutane shi ne ake ta yi kuma an ka tambaya an ka kawo ECOWAS soji ne su gaji mulki ko ina suna gaza kata ko ya zai da yake shi zo zama.
Amma suna cewa kamar da musulmi ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji, ba wai ainihin
sojoji su ba abin ya jima general ne na Togo shi ma uban wanga president da nan. To ina ne democracy din take wa an ka tambaya referendum ina ne an ka yi shi an ka ce wane mun kasa al'umma Niger da mun Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za a kawo ECOWAS da sunan ba. To abin da ya samu shi fudan so yin su masu gaki sun ka samu kasar da uku kuma so yin masu gaki uku su gozu gozu su yin da ku zamu planning ita tana arziki na gaskiya yoshi baka san inda aka buga kudin ka ba, baka san inda aka zancen shi sai dai wayen ka ji ba faransanci communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest to ina economy shi ni an kai da tattalin arziki shekara 50 ba daya ba
amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga yumuwa ba dake kula da harkokin
su saboda tana zuwa dole kuma ta zo dan in baka da yanki kana da mota baka da abin volunteer yayi ne bai baba ka ja mota ne baka da birkin da baka da ko biya gane kana da rubuta daga kana zauri ba zai yi ba kuma in zamu mun samu hidda kanmu Allah ya hidda kanmu cewa matsayin da muke ciki tsangi da muke ciki shekara 50 fasika an yi kusa 50 ne eko ƴan Nijeriya da ƴan Nijeriya ba mai raba su
president an tuni kar wannan mataki ya kake ganin wani irin ci gaba zai samar ko kuma koma baya
wallahi ni dai ci gaban da zai kawo bismillah ban gan shi ba me na ga koma bayan da zai kawo saboda menene koma bayan da zai kawo na farko dai kaga waɗannan kasashen Mali Niger da Burkina Faso Mali kannan mu ne Burkina Faso kannan mu ne Nigeria kannan mu ne saboda in ka diba duka al'umma guda ce har da su Cote d'Ivoire da sauransu duka al'umma guda ce duka mu ɗan Afrika ne kuma ce ni kai duk kokowa wanga shugabannin da kasa guda uku sojan ga da suka amshi mulki da ƙarfi da suka zo dukan su cewa su kai Afrika ko kuma da suke ta Afrika har suna alfahari da Thomas Sankara suna alfahari da Gaddafi suna alfahari da Lumumba a duke in suka diba wanga hitar na sai da yawo sun ci amana waɗannan mutanen ne kuma sun ci amana waɗanda suka kirkira sai da yawo saboda waɗanda suka kirkira sai da yawo da suka yi shi dogon nazari ne suka yi na hada kanon Afrika
amma kuma yana magana da samun yancin kai hujjar da aka bada kenan
samar da yancin kai ita Nigeria ta samu mulkin mallaka France sai France an kore ta daga nan ko an kore France shike duka muka zo muka yi kuwa labusannin an kore France France ta tayyata kuma dan France ta tayyata sai mu komo mu tsakanin mu ci juna di ba illa da zai kawo wannan abu na fada ma waɗanga kasashe guda uku in ba su da kowa cikin kasashen nan saura da suka yi saura cikin sai da yawo kasa 12 watakila akwai ɗan Nijar ba ka rasa dai miliyan 4 cikin waɗannan kasashe shi Tahiru Najeriya ya ce a ɗan Nijar su dawo su zo su ɗauki katu da shezur Tahiru Gimba ni makan mu adalci kuma Najeriya babu wani problem tsakanin mu da Najeriya presidentin sai da yawo ne abun da ya yi da sunan sai da yawo kuna tunani lokacin iso da aka yi kudeta na Mali in ce nika yana president an nagar sai sun sai da ya tashi ɗauki mataki ka gani mutane duka suka yi wuta amma sauran kasashe sai suka kotamta mu al'ummar su da a matsayin shi na shugaban sai da yawo ne yayi magana ba a matsayin shi na shugaban abin da Najeriya ba illa da wanga abu zai kawo mana ka ga na farko dai kasashen nan mutanen nan ba za su ji dadin zama cikin su ba sai an sake tsari kar wannan ta sai da yawo ita take ba mu incin mutai ko ina yanzu babu zancen ta
a matakin sai nan da shekara guda ne zai fara aiki
to mun ji Allah bai matakin nan
mu na fata ce haka ma
ba zo da aiki ya gido gani
mu ba mu fata wannan matakin yayi tasiri saboda nace ma mataki ne wanda ba a yi nazarin shi ba di ba yanzu in ka dauka mun yarda wanga AAS da aka yi kasashe guda uku wanga kungiya ta ayi yaki da ta'addanci ce ba ta da wani amfani illa yaki da ta'addanci shikenan babu wani tattalin arziki da ta za ta samu tattalin arziki wai ka san da mu ko hatsi ba mu yi nan Nijar daga Najeriya ne ake ka hatsi dai wanga daga Najeriya ne ake ka mana shi ko da wannan masara ba mu yanzu frontier kin mu da Benin wannan da aka like ka san ɗan Nijar nawa suka yi asara ka san ɗan Nijar nawa suka talauce ka san kai akwai ɗan Nijar da suka yi command kin kaya sun ma yayi ka san ko nan banka ta durkusar da su ta amshe musu gidajensu kuma wai Togo mu daga Togo za a dauko mana abinci sai an biyo Burkina kannan a iso wajen mu to di ba wanga mataki da aka dauka ni ga nawa gani wa an ga hukumta na Nijar an sa su cikin kuskure ne saboda kaga Mali ba ta da takunkumi ko guda lahiya nan ita da Faransa ambasadikin Faransa yana can e ka sahel ta shekarun jiya da muka kora nan su da Mali jiya ne ko shekarun jiya ne suna sallah ana ta kuwa e ka sahel Nijar ta kore ta Burkina Faso ba su da problem ko guda da wata kasa ba su da wani takunkumi da ke gare su ni ne ke da takunkumi kuma waɗanga kasashe duka Mali ta dauki alƙawarin za ta yi zabubbuka lokaci ya kai. Lokaci ya kai na zabubbuka ba su yi ba. Burkina lokaci ya kai bai san sabka. To mu Niger ko lokaci ba mu hidda ba na transition. Kina an ka zo an ka tunguma mu cikin nan ga kuskure. Babban kuskure ne wanga babban matsala ce muka saka muka tsinci kanmu ciki. Kinan wanga sojawan. Wanga abu da suka yi wanda ya sasu wallahi ba masoyin Niger bane ba.
President Tayyip Bunda maganar nan ta sai da yawo. Akwai gara kuku a bakin alƙalami ya riga ya bushe.
An yanke rago ya kwanta.
Bane ya ce amma ragon nan ya tashi
ya tashi ba. Ita cikin sai da yawo shine alheri ga kasanmu. Shine alheri ga kasashen gana mu.
Kuma babu wata maganar gyara.
Babu wannan yanzu abin da Niger yanzu a yi. Ga IOS ga egos ga IOS da CDO a tattauna gyare-gyaren da za mu yi na hango da wanga in ka shigo waje na ga abin da za a yi ga abin da za a yi daidai wa daidai ruwa saki daidai ruwa daidai saki in ka ba ni visa in sa maka visa in babu visa mu yi shaka da
ana cewa kasashen nan na IOS su ne mafi talauci a duka gaba ɗaya kasashen
Afirka ake faɗi babu wanda ke ɗan Najeriya yau musibar talauci babu shi saboda siyasar da shugaban kasa na su sabon yasa ya hidda tallabi ga man fetur ya hidda wane ne hidda wane ne ba kare albashi kowa ya san gina ramu yake yana fita abinda turuwa ta aji a dauka a dafa a dafa a ci kenan alheri gare mu in muna son gobe mu sai cikin kasashe masu wani haske na duniya dole hitanmu kuma dole mu haɗa ƙarfinmu ba wai zancen ya ji dan wani alasa ya ce a IOS da an ga tabbar da ta'addanci
yaki da
ta'addanci Najeriya ai ta'addanci ya mamaye Najeriya duk arewan Najeriya babu inda za ka taikai noma yanzu babu mai gonan gatta ba kuma babu inda za ka taikai kiwo babu inda za ka taikai noma Najeriya arewacin Najeriya arewacin Najeriya kuma state 20 ne bisa 36 kenan ya kanin daga kasa duk ɗan ta'adda daga Maiduguri sai kiri sun mamaye babu daji za ka shiga ka ce cikin Najeriya babu shi wani kai shugaban Najeriya da aka ɗauka ka tsaya ka kula da ƙasar ka ya zaka hiddata sai ka ce ha faransa so ka kai mini don soje bakin godon Niger ka tattale ni ɗan ta'adda kuma daga Niger su kuwa kowa ya sani daga Sokoto dajin kawai su suka shigo da mashin su biyo ta dogon su a duk hilinje musulmani
ga can da ma akwai rundunar hadin gwiwa Niger Nigeria Chad da Cameroon
ta aikin da ta yi na sojojin Niger har gobe suna ga kula da bodar Niger da Nigeria
madalla to bari mu jaburki anan sai Allah ya kammala na wato mu zo mu ci gaba idan Allah ya kammala na wato daga cikin abubuwan da za mu duba har da cewa shin tsakanin Niger da Nigeria wace kasa ce ta fi dandana kudarta a sanadin wannan takunkumi da rufe kan iyakoki da ke tsakanin wannan kasashen biyu yanzu kuma na son mu gode wasu baki namu Alhaji Tahiru Gimba da Intinikar Alasan da kuma musamman shi wakilin namu Usule Mumuni Barma da ya hada mana wannan muhawara a madadin su Ali Mustafa Sakwatani a Washington mun bar ku lafiya
to madalla da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice
to a takaice sojojin Isra'ila sun kai hare-hare ta sama da ta kasa a jiya Litinin a kudancin zirin Gaza yayin da ma'aikatan lafiya ta Gaza da ke karkashin ikon Hamas ta ce adadin Falastinawa da aka kashe a yankin tun daga watan Oktoba ya zarta mutum 29,000 sojojin Isra'ila sun ba da rahoton kai hari akan Yunis a jiya Litinin wato birni mafi girma a kudancin Gaza yayin da kasashe ke ci gaba da bayyana damuwa akan shirin da Isra'ila ke yi na kai farma ki a birnin Rafa da ke kusa inda Falastinawa miliyan 1,500 suka fake akan dole ma'aikatan wani jirgin dakon kaya suka bar jirgin su a tekun Bahar Maliya a daren jiya Litinin bayan da mayakan Houthi suka kai masa hari da makami mai linzami na ballistic daga Yemen a cewar rundunar sojan Amurka tsawon makonni kenan mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran ke harba makamai masu linzami akan jiragen ruwa da ke wucewa ba tare da sun haddasa wata barna ba ko kuma a lokuta da yawa makaman ba sa taba jiragen a wani kokari na tilastawa Isra'ila daina yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza
to baki daya anan muka kawo ga karshen shirin na wannan lokacin a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin ta karanto labaran duniya. Sai editor muta wannan zangon Grace Alheri Abdu da Dadi Balawe da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Kelvin. A washe da muke muku fata alheri daga nan birnin Washington DC. Sai anjima.